sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararu assalamu alaikum da fatan an huni lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zahra Ufaji da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 3 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su a cikin shirin da farko ga Zahra'u da kanin labarai.
An kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya Lahadi a birnin Baltimore dake arewa maso gabashin Amurka, inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28. A yau Litinin Ukraine tace dakarunta sun sake kwace yanki mai fadin murabba'i kilomita 37 a gabashi da kudancin Ukraine a cikin makon da ya gabata. A yau Litinin jami'an kiwon lafiya na Palestine sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane 8 a wani hari da suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan.
Kanan labarin kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa al'ummar kasar Niger sun koka dangane da matsalar yawan dauke wutar lantarki, lamarin da ke shafar kananan sana'o'i da zamantakewar jama'a. Za a ji uzurin da kamfanin wutar lantarkin kasar ya bayar. Ganin cewa al'ummar Najeriya sun zaɓi su ji su kuma ga irin mutanen da za a naɗa a matsayin ministoci a kasar da ma irin waɗanda ake fatar ganin an naɗa. Mun tattauna da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum daga jihar Kaduna a Najeriya. Haka zalika idan muka sake koma Niger za ku ji rahoto kan faɗi tashin da wata ƙungiya da ke samun tallafi daga Amurka ke yi na ganin matasa a ƙasar da ma sauran ƙasashen yankin ECOWAS sun samu tudun dafawa. Kamar kowace rana Litinin yau ma muna tafai da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Babangida Jibrin, amma a halin yanzu sai a gyara zaman a saurari cikakkun labarin duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. An kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya Lahadi a birnin Baltimore dake arewa maso gabashin Amurka, inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28. Lamarin da ya kawo wani yanayi na bakin ciki a ƙarshen makon da ake shirye-shiryen gudanar da bikin ƴancin kai a ƙasar. Muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda Richard Wally ya ce harbe-harben ya faru ne da tsakar dare lokacin da mutane akalla biyu suka buɗe wuta a kudancin birnin. An samu gawar wata mata mai shekaru 18 a wurin da kuma wani matashi ɗan shekara 20 wanda aka bayyana mutuwarsa a asibiti jim kaɗan bayan an kai shi. Magajin birnin na Baltimore Brandon Scott ya ce ina son waɗanda ke da alhakin kai wannan hari su saurare ni kuma su saurare ni sosai. Ba za mu saurara ba har sai mun kamo ku, kuma za mu kamo ku ɗin. Kafin nan ina fatan za ku yi tunanin dukkanin rayukan da kuka kashe da kuma iyalansu da 'yan uwansu. A yau Litinin jami'an kiwon lafiya na Palestine sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane 8 a wani hari da suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai wani samame ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke Jenin, inda suka kai harin kan abin da suka kira cibiyar ba da umarni ta mayakan sa kai. Isra'ila ta kai harin ne da jirage marasa matuƙa. Lieutenant Colonel Richard Hatch mai magana da yawun sojojin Isra'ila ya ce dakarun Isra'ila suna kwace makamai da alburusai. Ya ce ba muna shirin mamaye yankin ba ne, muna kai harin ne akan waɗanda muka auna. Baya ga waɗanda aka kashe, ma'aikatan lafiya ta Palestine ta ce akalla mutane 27 ne suka jikkata. Isra'ila tana kai hare-haren ne akai-akai a yankin, ciki har da wanda ya kashe Falastinawa 7 a watan da ya gabata. A makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a tsagaita wannan lamari tare da yin kira da Isra'ilawa da Falastinawa da su kauce wa kai hare-haren da ke ƙara rugota wutar rikicin.
Kashin farko na labarin kenan, an jima kaɗan Zahra'u za ta shigo da ƙarshen labaran. Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda al'ummar ƙasar suka koka game da matsalar rashin wutar lantarki da ke damun rayuwarsu ta yau da kullum. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko.
Ganin yadda kamar da wasa daukewar wutar lantarki ke neman zaman ruwan dare a yan kwanakin nan a nan Niger, musamman a jahohin da ake kira na yankin kogin Kwara, wato Fleuve Niger ko kuma kogin Isa, waɗanda suka hada da Doso, Yamai da Talaberi, yasa jama'a fara kokawa kan wannan al'amari da a yanzu haka ake dandana kudar sa, kamar yadda za a ji daga bakin wasu masaunan birnin Yamai.
Suna Abdulrazak, mazaunin birnin Yamai. Duk wanda ka ga da wani firigon shi cikin gida, bar magana sara da yayi ba take dayewa. Wani dan kasuwa da dauko sulani ya saida ko su kayan marmari ko na shayi-shayi haka sun bace. Tunda huta yau ta shiga cikin rayuwar mutane. Idan babu ta baka rayuwa. Wani bai iya kwana saida huta, wani bai iya aiki saida huta.
Sunana Adamu Alasan. Da kullum matsala guda ce. Hanyar birnin Kabi foto ya hwadi. Hanyar birnin Kabi foto ya hwadi. Kullum ita ce muke ji. Ya kamata a dauki mataki akan wannan. Yanzu kaga akwai wata matsala guda masu. In dai uwaye zaka ba yaro sulani ka hoshe ka dandana. Tunda in ba haka ba wallahi kuna dura mai yaro sulani wallahi kuma su tarke da zawo. Zahin gama da ake cike ga sabro. Kai wallahi a tausaya.
A karkashin wata yarjejeniyar kasuwancin da aka cimma a shekarun baya, jamhuriyar Niger na sayan wutar lantarki daga Najeriya. Sabili kenan kamfanin wuta na Niger ke danganta halin da aka shiga da faduwar falwayar jigilar wuta. Sai dai labarin ya sha bamban a wajen wasu 'yan kasa irin su Salisu Abba mai gareji.
Ni ban mayar da ba da wani foto ne ya faɗi ko wani abu, kawai ina ji akwai bire babban matsala da ba sa so su faɗi. Ko biyan rishin biya ne ma a can da ake dauko mana wutar ba su yi, ko kuma menene, babu wani kamfani wanda yake kamawa shi ma ya rinka saida mana wuta, ko rishin kijiya, rishin kwankiran kamfani ɗaya ne sai abin da suka dama suke yi da mu.
A rubutacciyar sanarwar da ya fitar, kamfanin wutar lantarki ya alakanta matsalar da ake fama da ita akan tangardar wayar da aka samu kan hanyar birnin Kebbi zuwa Doso. To amma wani kusa a kungiyar kare yancin jama'a a fannin makamashi Kodaye Droit à l'Energie, Abba Dan Ilela Umani, na cewa bai gamsu da wannan hujja ba. A ra'ayinsa, akwai bukatar gurfanar da kamfanin wuta na kasa a gaban kwaleya saboda zargin saba alkawali.
Rajajen ya ce mun kai sun ka ce ga abinda an nasu sharuɗa mun ka doka. To dan me yasa mu sharuɗan da sun ka sa hannu na su ba mu wuta 100% su kasa ba mu? Yanzu in ka doka a shekaran jiya da an ka tun karhe 10 na dare da an ka doke mana wuta, mu ba mu amaido mana ita ba sai karhe 5:30 na asuba. To kai saboda Allah, in ba da ma Allah yake, Allah ya ruhu asiri ba, da ma na ce yanzu da ba su hallaka mutane ba, ga yara, ga sabro, ga menene kenan. Dan haka Nigeria idan suna iyawa, ya kamata mu ga yanda zamu yi mu tahimu kai karan Nigeria, saboda mun yi jejjena da ita, za ta ba mu wuta wata ba mu wuta ba.
Na tuntubi jami'ar hulɗa da manema labarai a kamfanin Nijelek, Madam Ada Binta, ta wayar telefon don jin inda aka kwana game da ayyukan gyaran wannan matsala, sai dai bata amsa kira ba. Haka shi ma ministan makamashi Ibrahim Yakuba da na kira bai daga wayar ba.
Inda da akwai kula da mutane, in a wata ƙasa ne aka haka, wallahi ministan da ke kula da wuta da ya bar aiki, kula ce kadai ba a yi da al'umma.
Jamhuriyar Niger, kasar da Allah ya hore wa hasken rana, ya kuma albarkace ta da kogin Kwara, Fleuve Niger na ci gaba da samar da wutar lantarki ta hanyar injina a daidai lokacin da illolin canjin yanayi ke toye ayyukan da galibin 'yan kasar ke dogaro a kansu, wato noma da kiwo. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na intanet, Facebook, Twitter da Instagram. Ga zarau da cigaban labaran duniya.
A yau Litinin, jami'ai a Pakistan sun faɗa cewa 'yan tada ƙayar baya sun kai harin kwantan ɓauna a kan ayarin motocin soji a yankin kudu maso yammacin ƙasar, inda suka kashe jami'an tsaro biyu, ciki har da wani manjo na soji. Mummunan harin da aka kai a cikin dare ya faru ne a Balo da ke lardin Balochistan mai fama da rikici. Bangaren yaɗa labarai na rundunar soji ya ce sojojin suna cikin aikin bincike a yankin domin ƙoƙarin toshe hanyoyin tserewa lokacin da wasu gungun 'yan ta'adda suka yi musu kwantan ɓauna. Ya ƙara da cewa misayar wuta ta yi sanadiyar mutuwar jami'an soji biyu tare da raunata wani guda. Babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan ƙazamin harin kwantan ɓaunan da aka kai a jiya Lahadi a Balochistan, yayin da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙabilar Baloch da haramtacciyar ƙungiyar Tariq-i-Taliban ko TTP ke kai wa jami'an tsaro hari. Harin na ranar Lahadi ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai a wani yanki na lardin suka kai farmaki kan wani ofishin jami'an tsaro da makaman roka da bindigogi inda suka kashe 'yan sanda uku da soja guda. Batutuwan tsaro da sabunta makama shine ke kan gaba a yayin da shugaban Indonesia Joko Widodo ya fara ziyara aiki ta kwanaki uku a Australia a yau Litinin. Shugaban na Indonesia yana kan ziyara aiki ta kwanaki uku ne a Australia.
Da zarawa fage da takarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Samadalla sanin cewa ƴan Najeriya sun zabo da ganin an nada ministoci da ma fatar ganin an nada ingantattu kuma waɗanda suka cancanta. Mun tattauna da Alhaji Adamu Makarfi da ke jihar Kaduna Najeriya ta wayar tarho dangane da wannan batu kamar yadda za ku ji.
So da farko dai muna ma Allah subhanahu wa ta'ala go a zaben mana ministoci wanda za su zama masu kishin kasa, masu kishin al'umma, waɗanda za su zo ne da nufin harkoki na kasa na ci gaba ya bunƙasa ba wai tunaninsu su cika aljihunsu ba. Kuma mutane dole ne a wannan yanayi da muke ci su kagara. Lokacin da shi shugaban kasa Buhari ya hau sare cewa duk wanda zai ba minista wanda yake da gaskiya ne, wanda yake da kishi kamar da aka yi kyakkyawan zato a kansa, amma bisa gaskiya an sa na inda al'umma kasa suka zata. To shi yasa ake so a ga shi wannan sabon shugaban kasa zai kuma dauko waɗancan waɗanda wanda ya shude koko wanda shi ya gada irin su za a kuma maimaita koko za a sabo za a samu sababbi waɗanda ake sa rai ana da kyakkyawan zato kuma ana da sa ran za su yi abin da ya kamata a wannan ƙasa. Domin gaskiya akwai inda ciki ya ɗori ruwa don ana ganin akwai waɗansu wanda yake da sun yi irin waɗanda ake cewa sun gaje sun ga yau suna shirin ganin gobe, waɗanda kuma su kullum in suka zo sai dai su yi tunanin ya za a yi su gina kansu. Shi yasa mutane suka gagara suna fatan za a yi zaɓe ba zaɓen tunin dare ba.
Na'am, to ganin cewa a baya can za ka ji akan yi ta yawan kiraye-kirayen cewa ana ganin lokaci ya yi da za a riƙa shigar da matasa a cikin harkar dama gwamnati a Najeriya. Ya kake ganin wannan karan? Kana ganin shi wannan sabon shugaba Ahmed Bola Tinubu yana da wannan ra'ayin na ganin cewa tafiyarsa ya tafi da matasa kuma musamman ma mata kuma wajen nan nada mukamman nan, duk da dai an sani cewa a siyasa wanda ya yi wani al'amari ko ya taimaka yana son a bashi mukami. Kana ganin koda mutum bai taka rawa ba a lokacin yakin neman zaɓe idan ya cancanta abu ne da ya dace a ce an nada shi a mukami irin na minista a Najeriya?
To ni a gani na Hajiya, kin ga abin da ya shafi harkar gwamnati ya kamata a ɗauko mutane ƙwararru, mutane masu gaskiya waɗanda za su taimaka ma shugaban ƙasa alƙawarin da ya yi ma mutane lokacin da yake zagaye na kamfen ya fita a fitar da shi kunya. Kuma a gani na shi kanshi dai ya ɗaura kansa domin a lokacin da yake yakin neman zaɓe yana ta ba matasa tabbaci cewar zai tafi da matasa. Kuma har a gani na ma musamman ta ɓangaren mata ya ce a naɗin ɗansa zai ba su kashi 35 cikin 100 na naɗin zai ba mata ne. Kuma na tabbatar yanzu mata sun yi kasafe suna jiran su ga yadda zai yi naɗe zai cika wannan alƙawari da ya yi musu koko a'a irin abin da ake ce ma noman baka ne za a yi. Amma dai mu abin da muke cewa da harka ta gwamnati gaskiyar magana matasa dai su suka fi yawa a cikin al'umma, kuma koya musu ne domin su ma su gwanince idan lokaci ya yi su fitar da shugabanci na gari. Don an ce ana buƙatar matasa ya kasance sun zama cewa gabanni na gari a lokacin da su ma suka kai gaba na a ce ga sun zama cewa gabanni. To tun yanzu ya kamata a fara shigar da su harkar gwamnati su san abin da suke yi su goge kuma ya kasance sun samu kishin ƙasa taimakawa al'umma su kuma mata an ga irin rawar da suke takawa musamman a bangaren siyasa shi yasa mutane ma da za a bar da sai a ce ma a far mata su shugaban wannan kasa domin su ma su jarraba irin kwadan su da kuma irin abin da za su yi ma kasar su domin a ce san barka
Alhaji Adamu Makarfi kenan a tattaunawarmu da shi a wato tawayyar ho dangane da batun nadin ministoci a Najeriya yanzu kuma za mu sake leƙa jihar Niger wato jihar ko kuma in ce jamhuriyar Niger inda a wannan karo za ku ji yadda wata kungiya mai samun tallafi daga Amurka ke kokarin tallafa matasa a kasashen yankin ECOWAS domin ganin sun tallafa kansu da samun wurin zama ga wakilinmu da ke can Mamman Haruna Bako da cikakken rahoton
A ƙarshen kowace noman damana na kowace shekara ne dimbin matasa ke kwarara zuwa cirani ko wurin bida daga jamhuriyar Niger zuwa sauran kasashen duniya musamman na yammacin nahiyar Afrika sai dai a cikin tafiye-tafiyen nasu matasan kan ci karo da kalubale da ma jarabawa kala-kala da suka hada da rashin cikakkun takardun balaguro akan ka'ida da ma sauran su abin da kai kungiyar nan ta tsari da ke samun tallafi daga Matscore ta kasar Amurka shirya wani taron bada horo ga matasan domin su samu madogara a lokacin tafiye-tafiyensu na zuwa taburada kamar yanda Malam Sha'ibu Arji mai magana da yawon kungiyar ya yi mini karin bayani
zaman tare da muke muna yi zama ne na horo mu horar da wanda za su bada horo wajen matasa da wanda kuma matasan ga matasa ne wanda ke da shekara tsakanin 18 zuwa 35 wanda za su ci moriyar wanga proje shi kuma ga proje nake ga muku proje ne na gwaji wanda din yi ne gare su an kuma sai suna tuma su ne tahiya wanda din yana gare su ya ne suke cimma gurin su suka biska ne buga tahiya jike suke yi mahura da su biska ne yanayin tsarin tahiya muhimmancin tahiya inda zaka ji haje ECOWAS ruwan guda 15 na jaha ECOWAS
a cewar Mallam Rufa'i shugaban wata kungiya mai tare-tare da matasan don su tsaya gida su koyi ayyukan hannu don dogaro da kai a kasarin ɗan Niger matasa na fita ne waje don samu abin tallafawa gida ko neman kudin aure ko yin gina ko neman kudin da za su yi jari don yin kasuwanci
dan Niger duk fitar da suke kasar waje ba ta na da shi zamna ba ya ta hina dan shi bidu abin da zai izuwa kasa ta Niger a mai wani aiki gida musamman ma abin da sun ka mai da hankali akai shine ciyar da ƴan uwa wanda annan ba su da abinci
daga bisani na tambaye Mallam Sha'ibu Arji mai magana da yawun kungiyar tsari mai shirya wannan taron ko menene horon zai kumsa na tsare-tsare da matasan ya kamata su yi la'akari da su a lokacin tafiye-tafiyen da suke yi zuwa cirani
yanayin horo biskan yanayin aiki da na'ura daga kamar WhatsApp daga ya san da ka samu ka san inda zaka taya kana da kana da sanayya wanda ka sani ta wurin kuma kana iya aiki da wanga hanya ta WhatsApp ka jin labarin wanka ka san da zaka rika turo kuɗi saboda ajina da suke a gidanku
a bangaren kungiyoyin matasan wannan horon yana da muhimmanci sosai saboda zai sa matasan su rinka cika ka'idodin tafiya kamin su bar kasar su duk da yake akwai ma bukatar su tsaya gida don kauta su gudunmuwa wajen cigaban kasar su inji Abdullahi Rashid Zaku shugaban majalisar matasa ta jihar Tawa
yalle yana da muhimmanci in ji ba wannan sai in ce au yana iya gyara ita ma wata hayya ce tunda ana baka hayyar da kai da kanka ka gayi inda zaka kama kenan baka ta haiba cikin fatatta hayya ko harmatatta hayya a sai dai halatatta hayya in son samu na mu abinda muke so a tallafa wa matasan nan don su tsaya gida dan gida muke bukatar su tunda in suka wace babu ci gaban kasa wannan za a samu
wannan horon shine na farko a duniya na gwaji kamin a kai shi ga sauran jahohi na wannan kasa da ma yankin Asia inji Sha'ibu Arji
Aziz kuma suna so a kai musu wannan project amma kace zan je da dauka a yi gwaji saboda tawa akwai masu zawa za a ce akwai masu tahiya kuma jiha ce akwai masu bisa wuce kuma da tawa za a iya gane meye muhimmancin wutar da tahiya kuma meye kurakuranta
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
an gaida Mamman Haruna da wannan rahoto masu aroka da dai abanta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu na wannan mako zai tsallaka ne zuwa kasar Kamaru inda za ku ji cewa sama da makarantu 6000 ne suka rufe kofofin su a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kasar ta Kamaru sakamakon barkewar tashe-tashen hankula da ya kunno kai a ƙarshen shekara ta 2016 zuwa farkon shekara ta 2017 cikin wannan lamari dai kawo yanzu makarantu 313 ne suka bude kofin nasu shekaru 7 kenan da ake aiwatar da ta'addanci a wannan yanki na masu magana da harshen Ingilishi. Wakilinmu a kasar Kamaru Maimunatu Sado ta yi bibiya game da wannan matsala na ilimi a yankin Ingilishin na Kamaru bayan da ta ji ta bakin masana ilimi iyaye da kuma dalibai.
Saboda rashin tsaro da ta'addanci da ke ci gaba da yaduwa a yankunan, shi yasa muka buƙaci daga bakin babban daraktan wata tashar talabijin Malam Abdullahi.
Ai wannan babbar barazana ce wallahi ga yaran mu har ma ga kasar gabaki daya. Taya zai a ce an wayi gari kasam kawai haka yara ba sa zuwa makarantun boko saboda wasu dalilai. Iyaye farko sun hana wannan yaran nasu zuwa makarantu kuma da babban dalili, domin su ƴan tawayen suka ce har muddin waɗannan yaran sun zo makarantun su, to yau ka zo waɗannan yara an kwashe su, an kwashe su ayi garkuwa da su, azu a kwashe waɗannan ayi garkuwa da su, ai dole waɗannan makarantu har da waɗannan bayan su yara makarantun ma ɗalibar har da su kansu malaman sun kawace waɗannan makarantun nasu. Gwamnati ta ce da ke mataki na ganin cewa an buɗe waɗannan makarantun, ai ba zai iya yiwuwa ba a ce fa kaso rabi ne fa, kaso 50 cikin 100 waɗanda ainihin makarantu waɗanda aka rufe. Kuma iyaye suka ce muddin ba a dauki matakan tsaro na magance wannan abu ba su bar yaran su zuwa makarantun ba, da yawa ba su kaurace waɗannan wuraren zuwa wasu birane saboda wannan bokur ba zai iya ba. Kin manta cewar har ila yau fa a wannan bangaren akwai rana guda wacce aka keɓe aka kira ghost town wanda babu aikin da za a yi, har idan ma ka fito kai ma'aikace ma a wannan ranar din ko ka bude shagonka abin da ya biyo baya kai ka nema. Waɗannan matakai ne waɗanda ainihin gwamnatin ya kamata ta ɗauki tsauraran matakai na ganin cewa an tabbatar da ingantaccen tsaro har da zai ba zai kwadaitar da iyaye barin yaransu zuwa waɗannan makarantu. Kun ga wannan babbar barazana ce ga ainihin wato yara da kuma ita kanta gwamnatin din, don ba ta tsira ba ita ma.
Sai kuma babban daraktan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya a Afirka Mr. Felix Agbo Kongo ya tofana shi kamar haka.
First problem we are facing,
farkon matsalar da muke fuskanta daga Amba Boys ne, duk wanda ya kuskura zuwa makarantar gwamnati wannan mutum ya shiga tsaka mai wuya, sannan idan kuma gwamnati ta yi yunkurin taimakawa al'umma sai kuma al'umma ta fara fuskantar barazana. A sunsuni rikicin dai mun kauracewa makarantu saboda dalilai na halal, amma ba za mu iya kauracewa makarantun na tsawon lokaci ba, ba za mu iya sadaukar da rayuwar yara don dalilai na siyasa ba. Wannan dalibar Priscilla Ngumshi ta bar birnin Kumba da ke sashen renon Ingilishi domin zuwa birnin Douala don ci gaba da karatu, amma kuma dalibar ta koka dangane da yanayin da take fuskanta a birnin Douala.
I face challenges,
akwai wahalar rayuwa cikin wannan makarantar, bani da abokani, ni kadai ce, ina cikin damuwa sosai, bani da kowa da zamu zanta da shi, ina jin kadai ce. Majiyoyi da dama sun tabbatar da yin garkuwa da malamai 19 da ɗalibai da dama cikin shekara 2018 zuwa 2019, sannan fiye da makarantu 160 da aka kona tun daga ɓullar rikicin tun ƙarshen shekara 2016 a sashen renon Ingilishi na ƙasar Kamaru har izuwa yanzu. Wani daraktan makaranta a birnin Douala, Ali Usmaniya, ya yi mana bayani halin da suke ciki.
They come, they don't have documents to prove that they were.
A wancan lokaci basu da ko takarda daya da ke nuna cewa su dalibai ne, babu takardar haihuwa, babu takardar shahada na makaranta, amma dole ne mu karbe su. Basu da yayin makaranta, babu wani labari game da su, kuma dole ne mu horas da ƴan Kamaru.
Just to make sure we educate Cameroonians.
Malam Zakari dan jarida ne a kasar Kamaru. Yayi Allah wadai dangane da lamuran da ake fuskanta a kasar Kamaru.
Wato malama mai murusa da abin da ke faruwa yanzu haka na kasar Kamaru,
sai mu yi Allah wadai saboda abin gaskiya na da matukar wahala sanin kowa ne cewa ministan ilimi mai zurfi ta dauki mataki domin ganin cewa tsarin da aka kawo na wannan shekara ta 2023 na wato jarrabawa a kasar Kamaru ta wani bangare idan an duba a yanzu haka idan akwai matsala ne cece matsala ce kawai ta shafi malaman makarantu waɗanda ainihin yawancin su suka kaurucewa makarantun da aka ba su damar wato tafiya yin duba dalibai yayin jarrabawa to da dama daga cikin su ba su kasance a wannan waɗannan makarantun ba kuma yawancin waɗanda ba su kasance a waɗannan makarantun ba makarantun na karkara ko makarantun na karkara ne ga shewa akwai wahala da farko wajen isa can na biyun kuma da akwai matsalar ainihin wato barazana da su ɗan awara suke yi a shashi da nan ingilishi domin matsalar ba ta tsaya kawai a babban headquarter ainihin arewa maso yamma da kasar Kamaru ba da kuma a headquarter din kudu maso yamma ta kasar Kamaru ba wato Buya da ainihin Baminda a wannan wuraren babu matsala saboda wannan karo ma an samu dalibai 20,000 waɗansu shiga jarabawar ainihin GCA level da GCA ordinary level
to masararo saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako sai daga aya a madadin
Maimatu Sado
daga kasar Kamaru da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi Julie Level Gresham naku ba bangaren burin ke cewa huta lafiya sai wani mako
an hakika ba da tangarda ba
To madalla masu sare yanzu kuma sai a saurari kaɗan daga cikin sakonninku da kuke aika mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Nijifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Abdullahi Hussaini Doku da kuma Faruku Mahe Karuga Sokoto. Suka ce a daidai wannan lokacin da shugaban kasar Senegal yake neman yiwa demokradiyya karan tsaye kuma yake neman kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta hanyar neman tazarce a karo na uku. Ya kamata kungiyar kasashen Afrika da sauran masu fada aji sai kokarin taka masa birki don kuwa zaman lafiyar kasar Senegal shine zaman lafiyar wasu kasashen Afrika ta yamma. Sako na gaba ya fito ne daga Haddadi mai kwamfuta mai yama a jihar Kebbi Najeriya. Ya ce da farko ina son ku isar min da sako na zuwa ga gwamnatin kasar Mali. Ku sani mun sami labarin sun kori dakarun sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kana suka samu sojojin haya na kasar Rasha. To gaskiya muna ganin yin haka tamkar mayar da ruwa rijiya ne. Saboda haka muna kira ga gwamnatin kasar Mali da ta dauki matakin horar da matasan kasar su domin su sa su aikin soja. Domin ko ba komai mai daki shi ya san inda ke zuban ruwa.
An gaida Murtala Faru Sanyin na da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
An kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya Lahadi a birnin Baltimore da ke arewa maso gabashin Amurka inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28. Lamarin da ya kawo wani yanayi na bakin ciki a ƙarshen makon da ake shirye-shiryen gudanar da bikin ƴancin kai a ƙasar. Muƙaddashin kwamishinan ƴan sanda Richard Wally yace harbe-harben ya faru ne da tsakar dare lokacin da mutane akalla biyu suka bude wuta a kudancin birnin. A yau Litinin Ukraine tace dakarunta sun sake kwace yanki mai fadin murabba'i kilomita 37 a gabashi da kudancin Ukraine a cikin makon da ya gabata.
To masu sauraro da kuma muka zo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma ta anjima idan Allah ya kai mu wato ƙarfe 9 da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zarau fage da karanto labarin duniya sai Julie Leder Discretion da ta bada umarni da ma injiniyan namu na wannan lokaci Hawwa Sharif ke fatan alheri sai anjiman ku a dakatar shirin yau da gobe.